أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدر سمنا 37 نعم أتكين كرا سمنا تفسير لتائم الله من جرمة أيو بيوغة وتنصفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو نايدة قريبة للثلاثين wanda ya dace da 28 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 215 a cikin suratul baqara. Haɗin Allah ta'ala ya tsaluna kama da yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Za su tambaye ka ya Muhammad maza yunfiqun, abinda za su ciyar, wato abinda za su ƙasar na dukiya a kan addinin Allah. Kun ka ce musu ma anfaqtum min khairin, duk abinda kuka ciyar na alkhairi falilwalidain, to ku ciyar da shi ga iyaye, wal aqrabin da dangi makusata, wal yatama da marayu, wal masakin da musakai, wa ibn sabil da waɗanda suke matafiya wanda guzurinsu ya yanke. Wa ma taf'alu min khair, ba dukkan abinda kuka aikata na alkhairi komai ƙanƙantarsa, fa inna Allaha bihi alim, Allah masani ne da shi, don haka zai muku sakayya a kai. Wannan aya ta bayyana wata zahira daga cikin zahirar tarbiyyar imani, cewa yayin da aka yi ma musulmi tarbiyya ta imani, to zai zamanto ƙoƙarinsa shi ne ya san hukuncin Allah a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa, ko babba ko ƙarami. Shi yasa ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinƙa yin tambayoyi gare shi akan dukkan abin da yake zai kai su zuwa ga yardar Allah, akan yadda za su gudanar da rayuwarsu, ko abu babba ko abu ƙanƙani. Masu sababin nuzul suna cewa wannan ayat ta sauka akan Amr ibn Jamuh ne, ya kasance mai kuɗi. Saboda haka yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai yi da wannan dukiyarsa, ya zai ciyar da ita. To haka sha'anin musulmi yake, yayin da imani ya tabbata a zuciyarsa, sai ya rinƙa komawa ya zuwa ga Allah, ya rinƙa komawa ya zuwa ga masana hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su bayyana masa. Shi yasa yana daga cikin alamomin sahawa, wato faɗaka da aka samu a duniyar musulmi a yau. Za ka ga kan cewa yawan hanyoyin fatawa da ake samu, yawan wuraren fatawa, ka ga gidajen rediyo wanda aka buɗe wanda suke amsa fatawoyin mutane, bal a waɗansu ƙasashen ma kamar Sudan, wannan wayar ta jawal ɗin nan har wata hidima suke yi. Akwai lamba wanda yake za ka yi text zuwa gare ka, in kana da tambaya ka yi text da wannan a ta aikawa zuwa ga wannan number kan tambayar da take da ita kan wata matsala daga cikin matsalolin addini cikin lokaci ba da dadewa ba jawabi zai zo maka a dauki yan kudi kalilan saboda a bayyana maka hukuncin Allah to wannan duk yana daga cikin tasirin tarbiyyar musulunci idan musulmi ya zama to musulmi musulmin kirki to zai zama to kullun kokarin sa ya san hukuncin Allah ya rinka zama to mai yawan tambaya akan ya san menene hukuncin Allah ba tambayar kwakwa ba a tambayar yadda zaka kyautata tsakaninka da Allah madaukakin sarki ya zama to ba wani aiki da zaka yi sai ka san hukuncin Allah akan ka sannan fa'ida na biyu ta biyu ta waɗannan tambayoyi da sahabbai suka rinka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da alqur'ani yake sauka shine cewa makiya addinin musulunci daga yahudawa da mushrikai da munafikai ko yaushe suna kokarin kawo da fisa da kaidi da makirci da shubha wanda za ta rike da tunanin musulmi saboda haka wani lokaci daga abin da suka faɗa don su kawo rikici a zukatan musulmi to sai su koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tambaye shi don ya musu bayani sai Allah ya aiko da bayani wanda zai tabbatar da imanin musulmi ya zama to ya ƙara musu tabbata da imani ya ruguza dukkan shubha da dukkan kaidi da makiya Allah suke nema su kawo shine wanda Allah ya sa wala sunnata bi matalin illa jinata bil haqqi wa ahsana tafsira duk wani misali wato duk wata shubha da za su kawo mata sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya da kuma tafsiri wanda yake mafi kyau to haka alqur'ani yake sauka wajen haka haka usulin alqur'ani yake wajen tarbiya da wajen tarbiyar mu'minai nan wannan Allah ya kawo tambayar da suka yi akan abin da za su ciyar ma ga yunfiqun ma dinnan mausuliya ce bi ma'ana allazi wato za su tambaye ka abin da za su ciyar saboda haka tambayar kan jinsin abin da za a rinka batarwa din to sai jawabin yazo da wato fiye da wannan aka ba da bayanin abin da za a ciyar da kuma inda za a ciyar din masarif din ciyarwa wuraren da za a sanya ciyarwa Allah ta'ala ya ce kul ma anfaqtum min khair duk abin da za ku ciyar na alkhair sai aka kira abin alkhair wato abin da za a ke batarwa sadaka da zakka alkhairi ne alkhairi ne ga mai bayarwa domin za ta tsarkake zai domin zai tsarkake shi daga daudar wato mako da ruwa kuma alkhairi ne ga wanda ake bama domin zai tsarkake shi daga wato daudar kyashi da keta da hasada sai ya zama tokan cewa hakika abinda ake fitarwa a bayar fi sabilillah ya sanki da sifar alkhairi sannan kuma alkhairi ne ma ga al'umma baki daya domin shine sanadin samun soyayyar juna da a cikin al'umma yanda zai zama to mara shi yana kaunar mai shi dan yana ganin mai shi bai kyale shi ya rinka shan wahala da tsananin da ya zo masa ba bal an nuna masa yan uwantaka ba kawai a baki bace ba yan uwantaka kawai an zo sahun sallah bane kun an hada a wajen karatu a'a yan uwantaka a cikin yayi a cikin kowar hali yake yayin rashin lafiyarsa yayin da aka yi masa mutuwa yayin da aka yi masa haihuwa yayin da wata annoba ta same shi wannan zai san kaga ya zama to cewa abinda ake bayarwa fi sabilillah zama to alkhairi ga al'umma baki daya tunda a lokacin nan kan mun manta ko yaushe to suratul baqara ta sauka farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina saboda haka duk asasin gina al'umma ake ta kafawa harsashin yadda ake gina al'umma lafiyayya mai aminci daga ciki shine yadda yake za a samu wannan abin nan at-takafulul ijtima'i daukan juna daukan nauyin juna a cikin al'umma saboda haka Allah ya sifanta abinda ake ciyarwa da cewa alkhairi ne sannan a cikin sifanta shi da alkhairi akwai kwaɗaitar da wanda zai bayar fi sabilillahi ya nemi alkhairi daga cikin dukiyarsa ya bayar ba kar ya ba da abinda yake shine na sharri ba wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi kamar yadda zai zo a cikin wajen karshen surar kada ya zama to kan cewa abinda kuke nufi ku bayar na Allah ya zama to marwa wato wulakantacce batacce bara gurbi mara kyau shi za ku ɗauka ku bayar wanda ku inda an ba ku ku ba za ku karɓa ba sai dai idan ya zama to kan cewar wato an abin nan an rufe muku idanunku wato in za ku karɓe shi dai ku rufe ido ku karɓa a haka to ko idan za ku bayar kada ku rinka neman irin wannan shi yasa aka ce ma anfaqtum min khair aka sifanta abinda za a bayar da cewa alkhairi ne dan haka yayin da mutum zai bayar da haƙƙin Allah abinda ake so shine ya nemi abinda ya fi alkhairi duk da yake a wajen irshadi na abinda yake wadatarwa wajen wajibi shine ka bada al-awsaf kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyaka wa tara'ima amwalihi yace mun kada ka karbi wato ingantacce wato abin da yafi komai tsada wato dukiyar da tafi tsada ka kiyaye ta kada kace ita zaka karba dan haka sai idan yazo karban sadaka ba zai je ya samu wato a saniya da take ita ce mai yawan nono mai yawan haihuwa ita zai dauka ba kamar yadda kuma ba zai dauki wato a nakasassa kyamurar rai ce ita zai dauka ya bama fakirai ba sai dai ya dauki tsakatsaki to amma a nan da yake fadaitarwa ake akan ciyarwa umuman sawa'un na zakka kuma ba na zakka ba kai idan ka tashi ka nemi abin da yake shine alkhairi domin makami ne na tarbiya ko yaushe ka sanya abin da zaka ba ma Allah shine yafi komai kyau shine yafi komai tsada to ko yaushe matsayin ka yafi a wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayu riqabi afdal wace baiwa wato wani bawa ne yafi falalar mutum ya bayar da shi ga fitar da wato ya yanta shi yace aglaha wa anfasuha inda ahliha wanda ta fitsa bawan da yafi tsada kuma yafi kima a wajen ma'abutan a wajen masu shi to shine zaka zaba ka yantar da shi fi sabilillah to wannan shine makamin tarbiya haka yake wato a nuna maka abin da yake shine al-mustawa al-a'la sai kuma ko shekara rinka hankulo ka rinka kokari sai ya zuwa gare shi dan haka abin da zaka ciyar ka rinka karba nan abin da yake alkhairi qul ma anfaqtum min khairin falil walidain to kun ga san an yi bayanin abin da zaka ciyar ma da yunfiqun menene zasu ciyar Allah ya ce ma anfaqtum min khair abin da yake na alkhairi shi zaka ciyar kada ku nemi abin da yake mara kyau to sai kuma aka ce falil walidain nan kuma sai aka karo wata fa'ida akan abin da yake ban tambaya ba amma yana da alaka da fa'idar infaqi shine al-masarif inda za a sanya ciyarwa wa za a bama domin al-infaq sananne ne a wajen musulmi tun lokacin a wajen larabawa tun lokacin jahiliya an kasance ana yabo da masu infaqi amma ane suke infaq daga wanda zai ciyar da dukiyarsa ga mashaya giya wanda za a zauna wajen shan giya ana caca yace duk giyar da za duk kwalbar giya duk tulun giyar da za a kawo nan wajen a kaina yake ya bi jirgi wannan karanci kenan wannan ko kuma wajen caca ya zo ya ce a yi caca ya ce shi zai baka abin da za ka yi cacar da shi baka da kudin amma shi zai baka abin da za ka yi cacar don kawai yana sha'awar a yi cacar ko kuma abin da za a batar da mawaka mata yan mata masu waka da makamanci da masu yabo sha'irai mawaka masu waka zo su yabi mutum a bashi kudi shine abubuwan da ake gani shine infaqi shine bajinta shine kyautatawa to shine Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan fahimta ta su ta jahiliya tunda su kansu abin ya dame su dan suna saboda suna so su sani yanzu da suka musulunta duka tarbiyyar imani a yaya ya kamata su yi infaqi irin infaqin jahiliya da to shi yasa sai jawabin ya zo da ƙari akan abin da za su ciyar ya zuwa ga bayyana musu irin yadda za su ciyarwa sai Allah ya ce falil walidain abin da za su ciyar na alkhairi ga iyaye alwalidan su ne uba da uwa duk wanda yake da wilada a kanka da uba da uwa da uban uwa da uwar uba da uwar uba da uban uwa da uban uba da uwar uba kakanni kenan zuwa ta gefen mahaifi ko ta gefen mahaifa duk sun shiga cikin alwalidan ciyar da walidai iri biyu ne akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa wacce take ta mustahabi wanda yake nan a cikin alƙur'ani duk an yi ijmalin su amma daga baya bayani ya zo wanda ya bayyana ciyarwa da take wajiba da wacce take ba wajiba ba ciyarwa wacce take wajiba ga iyaye ita ce ciyarwa yayin da ya zamanto iyaye ba sun zamanto fakirai mabukata to wannan dukkan ɗa da yake da hali kamar yadda yake wajibi ya ciyar da kansa ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa haka yake wajibi ya ciyar da mahaifansa don haka ne bai halatta ka ba mahaifanka daga cikin zakka ba saboda ciyar da sun dai sun cancanci ɗaukar karɓar zakka saboda sifar talauci to haƙƙinka ne ka ciyar da su ba ka ɗauko zakka ka ba su ba in ka ba su zakka zakka ba ke ba saboda wajibi ne in sun sifanci da sifar talauci ka ciyar da su wannan take ciyarwa ta wajiba idan ko ba su fanci da sifar talauci ba suna da abin da za su ciyar da kansu, suna da abin da za su ciyar da kansu, to su kuma ciyar da su yana daga cikin ihsanin da ya fi komai, don haka shi ne ya zo a cikin darajar farko. Yazo a cikin darajar farko. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abu Huraira yake cewa ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka, ka fara da uwarka da mahaifinka, sannan da yar uwarka da dan uwanka, sannan kuma wanda ya fi ka, wanda ya fi kusanci da kai, a haka a haka. Da haka iyaye su ne farkon waɗanda yake za ka ciyar da su. To ciyarwa ta mustahabi shi ne bayan in ba su fanci da sufar talauci ba, ka ba su dukkan lokacin da za ka yi ihsani, ya zama to su za ka fara tunawa wajen yin ihsani. Dukkan abin da kake so ya zama to kan shaka ba, sun alkhairi za ka yi, su za ka soma nema ka yi alkhairi daga su. Sai in ka san cewa sun ga cika barin wannan alkhairi, sannan kuma sai ka yi intiƙali zuwa ga wanda suka zo bayan su. To akwai hikima babba ta wannan addini namu wajen sanya infaƙi ya zama to ga iyaye, saboda addinin nan ba addini ne wanda yake yazo ya tarbiyar mutum shi shi kadai ba, ya zo ne ya gina al'umma. Al'umma tana ginuwa ne da gina mutane, da gina iyalai, sannan da gina wato garuruwa, mujtama'at, taron jama'a baki daya. To dai abinda zai kyau din wannan aya ta bayyana asati mai girma da zai inganta rayuwar al'umma. Wannan in aka samu mutum da yake da wadata, in ya tashi ciyarwa yana ciyar da iyayensa, wannan zai bada wato usura, dangi iyali wanda yake lafiyayye, mai aminci, mai san juna, mai zaman lafiya. Saboda ka kyale iyayenka, bukata ta kai su a ce sai dai su je layin inda ake biyan zakka su bi layi a basu, ko sai dai su je su yi tambaya a wajen wani wanda yake ajnabi gare su, idan a ce nasu ne na jikinsu, shi za su tambaya wannan ɗacin ran da yake zuwa ma mai yin tambaya ba zai zo musu ba. In suka tambayi ɗansu, tamkar suna ganin wannan dukiyar su ce suke ɗauka. Saboda haka yayin da ɗa ya zama to kan cewa kafin su tambaya shi ya ba su, kaga ya yi musu maganin wannan ɗacin buƙatuwa ya zuwa ga wani ajnabi, da buƙatuwa zuwa ga tausayin al'umma, ya zama to shi ne mai jin tausayinsu. Saboda haka an samu zaman lafiya a cikin rayuwar iyali. To bayan nan sai Allah ya ce wal aqrabin, da waɗanda suke mafiya kusanci. Al aqrab af'al tafdhil ne na al qaraba, ai wanda yafi kusanci. Wannan an yi ishara da al aqrabin domin wani lokaci Allah yana kiransu dawul qurba, wato masu qaraba, masu kusanci. Zan yace wanda suka fi kusanci, domin ya ishara zuwa ga tartibi cewa bayan ka gama da iyaye sai ka zo zuwa ga dangi. To kuma dangin wanda suka fi kusanci, saboda haka kenan wanda ya fi kusanci, sannan wanda ya zo bayansa, sannan wanda ya zo bayansa. Haka ya kamata, wato ba ka zama to inuwar giginya ba, na kusa ba zai ji daɗin ka ba sai na nesa, domin wannan ishara ne ga rashin ikhlasi. Domin kana so na nesa wanda ba su san ka ba, ba su yi gogayya da kai ba, ya zama to suna kai ban suna cewa mutumin kirki ne, amma wanda suke gogayya da kai kuwa baka damu da su ba, baka damu kai husnul khuluq da su ba, domin wannan ishara ne ga cewar ana wato gaskiyarka wajen husnul khuluq ba tabbatacciya bace. Domin idan ka tsare kyakkyawar ɗabi'a tare da na kusanci, to in ba ga Allah ka tsare tare da wanda yake manisanci. To shi yasa sai Allah ya ce al aqrab, ka fara da wanda yake mafi kusanci. Tartibin kusanci yana zuwa ne a bisa tartibin asaba wajen gado. A bayan iyaye da 'ya'ya, wanda suke su waɗannan ba a magana su saboda ce da su wajibi ne. To al aqrab shi ne wanda yake kwiɓinka, su ne wanda yake mahaifin ku, shi ya haɗa ku, ɗan uwa kenan ko, wanda ku fito daga tsatso guda. To amma da yake alaƙarka da 'yan uwanka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka, to haka zalika alaƙarka da kakanninka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka. Shi yasa ne malamai suke saɓaniwa, za a ƙaddamar kaka ko 'yan uwa a wajen zago. Akwai wannan idan suka haɗu da kaka da 'yan uwa, idan suka haɗu. To tartibin da ita tartibin asaba ne, asaba. To shi ma a cikin wannan akwai fa'idar cewa zumunta, wato sada zumunta tana daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya a cikin al'umma, domin yayin da ya zama tokan cewa yayin da ya zama mutum ya zama cewa yana da alaka mai zurfi mai nisa da gidaje masu yawa, kuma duk ya kyautata wannan alakar, kaga ya zama to shi ne dalilin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma. Yan uwanka maimakon a ce sun tafi suna roƙo suna bara a hanya, ya zama to kene mai share musu hawaye, maimakon a ce su ne za su je suna layi inda ake ba da zakka, ya zama to kan cewa har gida za a zo a kawo musu kayan masarufi. Don akai haka, kaga wannan shi ne zai ba da zaman lafiya da soyayyar juna da jin da mutum ya rinka jin kan cewa ba shi kaɗai yake rayuwa a cikin al'ummar nan ba. Sannan wal yatama da marayu, marayu su ne waɗanda suke sun rasa iyayensu a halin yarinta, ƙanana ba su balaga ba suka rasa mahaifi, wannan shi ne maraya. To duka al'ada uba shi ne yake tsayawa da tarbiyyar ‘ya’ya. To babban unsuri a cikin tarbiyya shi ne a tarbiyyar madiya, ba mu mutum abin da yake bukata, domin yayin da yaro yake da yunwa yunwa ta ishe shi, to ko ina aka kowa ya zo ya ce zai ciyar zai cika masa ciki sai ya bi shi. Muna gani wannan titin nan na Red Cross wajen Kano Club din nan, daga gabas da Kano Club, inda kake ganin almadirai da nakasassu suna tsayawa suna zama a nan wajen su yi ne. Akwai wannan uwa da yake ta da ba ka kula da kana ganin su suna da yaransu suna zama, amma idan ka je ba za ka ga yaran ba sai goshin magarba, saboda da safe sai an zo an kwashe su, ƴan mishan sun zo sun kwashe su sun tafi da su, su je su yi musu wanka su ba su abinci su sa su a makaranta su yi karatu, su wala ka sai su taso a ƴan mishan. Saboda ba sun san mabukata ne, yawancin su marayu ne ba mai kula da su, saboda haka sun zo su ba da wannan kulawar a gare su. Daga haka kuma za a samu waɗanda yake za su zamanto su ne za su zamanto makiya ga al'ummar musulmi. ‘Ya’yanmu, ‘ya’yan cikinmu suna zance da yaranmu, suna cuɗanya tare da mu, amma sun taso an jisa musu ƙiyayya ga addininmu, ƙiyayya ga annabinmu, ƙiyayya ga littafinmu, ƙiyayya ga ubangijinmu. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi. Masu kokarin kafa irin ƙungiyoyin NGO wanda yanzu alhamdulillahi ‘yan uwa musulmi wanda suka waye suna kokarin kafa irin waɗannan, ya kamata su kula da wannan mushkilar. Kuma ya kamata irin NGO ɗin nan daga masallatai, musamman masallatan Ahlus Sunna, a riƙa kafa su wanda yake za su kula da irin waɗannan. Ga samari nan alhamdulillahi suna da nishaɗi, suna so su yi wani abu, to ga majal ɗin ayyukan alkhairiya wanda yake kowa idan ka ɗauki ɗan majal ɗan ƙanƙani za ka kare ma al'umma sharri wanda Allah ne kaɗai ya san iyakarsa. Saboda haka kula da marayu yana da muhimmanci, shi yasa ne domin samun lafiyar al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ishara ga wannan, domin idan ba a kula da su ba haka za su taso suna kullatar al'umma, suna ganin kan cewa an wofantar da su, an tozarta su, saboda haka shi za su bayi mutane da fashi da makami da abinan da sakar yara da sauran abinan da kaɗe da sauran ayyuka wanda suke na asha a cikin al'umma. Kamar yadda al'umma ba ta kula da su ba, to su kuma za su yi intiƙami, za su ɗauki fansa ga al'umma. Wal masakin da musakai, almiskin kamar yadda ake koyaushe ake ambatawa shi ne wanda yake yana da shi amma bai wadace shi ba, bai ishe shi ba. Wa matsafina su fakana fi masakina ya amalu na filba, safina kwale-kwale na masakai ne. Kaga miskini ba shi wanda ba shi da komai ba, yana da shi amma abin da yake da shi bai ishe shi ba, kamar san albashin wannan zamani ana biyan sa albashi amma da kirbi zai karshen wata, bakin farko ya tsare ba da miskini. To saboda haka irin waɗannan su za a nema ya zama ta musu infasi. To wanda ya tara sifa biyu ko uku daga cikin wa'annan sifofi shi ne aula, ya daga cikin akrabun ya zama to maraya kuma ya zama to miskini, to shi ne aula ta kula da shi. Ko kuma ya zama to yana daga cikin akrabun ba maraya ba ne amma miskini ne, shi ne aula ta kula da shi. Ya fi ka kaddamar da shi bisa wanda yake sifa ɗaya kawai ya tara, wanda ya tara sifofi sama da ɗaya. sannan wabna sabil ibnu sabil shine wanda yake matafi da guzurin sa yanki mun san yanda da a rayuwar sahara take rayuwa ce wanda take idan tafiya ce ake yi sai a cikin tsarin sai an yi mata tanadi to idan wani abu zai samu mutum guzurin sa yanki to in ba a hankali ba sai ya zama to bawa da shi ma da kine a kasar sa inda ba irin yanzu bai da kawai zaka yi waya abin nan zaka yi waya ai maka transfer can dama zamanin ba haka yake ba kana da kudi a kasarka amma sai ka wayi gari da zaman to bawa saboda ka zo waje wanda yake ba wanda zai taimaka maka dan haka domin ka rayu sai dai ya zaman to ka mai da ka sayar da yanci ka zaman to bawa akwai da yawa da zaman to bayi ta haka saboda haka aka muhimmantar da ciyar da wanda yake dan hanya matafi da guzurin sa yake to sannan Allah ya kawo ka'ida amma bayan ya faɗi waɗannan ajnad sannan yace wa ma taf'alu min khair babu wani aiki na alkhairi da za ku aikata sawa'un wannan infaq din da aka ambata ko ma wannan sa in dai alkhairi ne fa inna allaha bihi alim Allah masani ne ga wannan to in kuwa tunda kun san Allah shine mai iko kuma gashi ya ce muku ya sani to da haka kenan shine da iko ya muku sakayya a cikin wannan akwai fadaitarwa kan aikata alkhairi ko aikata wanda babu kamarta domin wannan wa ma taf'alu min khairin inna khair inna akawo shi da figan nakira kuma akai takidin nafiyin da min domin tayi tansisi akan nafi akan jinsi saboda haka an yi ta an karfafa umumin wato gamewar alkhairi dinna tunda nakira ce ta zo a siyakin sharadi dan haka tana gane dukkan nau'in alkhairi komai kankantar sa komai girman sa amana komai kankantar alkhairi shi yasa ni Aisha radiyallahu anha wata ran da wata miskina ta zo tana dauke da yaya guda biyu ba ta da komai sai dabino guda daya kwayar dabino guda daya sai ta dauko ta baka ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata la taqran min al ma'ruf shay'an wa la tatafaddak bi shiqq tamra kada ka wulakanta kada ka karanta aikin alkhairi komai dan kanta sa ko da sai sadaka da rabin da rabin kwayar da rabin wato dabino kwayar dabino guda daya ka raba biyu ka ci rabi ka bayar da rabi sadaka kada ka yi ka kanta wannan kadan ne so da kada mutum ya dauka kan cewar alheran da ya taka abin da alheran da ya samu kaurin jari sanan zai fara taimako ai taimako shi yanzu dai shi ma a taimaka masa ko kuma alheran da ya taka grade level 10 sanan zai fara taimako Allah ya sha ma taf'alu min khair komai dan kanta alkhairi din ka yi shi na'am
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
كتب عليكم القتال الله تعالى يفرض عليكم القتال أن وجبت ياكي أكنك وتياكي أبو كان قابا واندسك ياكيك أكن الدينك تو أن وجبت أمك ياكر معنى كتب فرض كما يندي قباتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية وأن يا دبتين ألفاظ الفرق يا دبتين لفظا دعا أكي قاموا فرر لعشن القرآن وتو أنفر لن تامكوا القتال يا إكن أبو كنغابا وهو كره لكم شيكو أن القتال الحالي أبنكيني أجريكو الكره كو الكره ذكا نمس مع نفسه قيا شيني الكراهية saboda Allah daga baya saboda Allah ya dole cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum tayu ya zaman to kun ki abu saboda haka ya nuna cewa al-kurhu dinnan madadi ne bi ma'ana al-karahiya wato kiyayya kuna kin sa me yasa kuke kin jihadi saboda abin da yake ciki na wato halakar rayuka da infaqi da tsoro da kuma abin da zai biyo baya ne zaman dukkan cewa mutum ya bar iyalan ya bar yaransa marayu ya bar matansa sun zaman to zawarawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake suke sanya kuna kin suke sanya ku kuke kin yaki domin da kuke kin yaki to Allah yake wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum da yawa za ku ki abu wa huwa khairun lakum alhali wannan abin da kuka ki alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'a da yawa kuma za ku so abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin da kuka so sharri ne a gare ku wallahi ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani kuka ba ku sani ba wannan ayar waɗansu malamai sun ce ita ce nassi akan nassi ce akan farlancin jihadi sai dai jihadi yakin abokan gaba aljumhur sun tafi akan cewa farilla ne amma alal kifaya farilla ne alal kifaya wato idan waɗansu suka tashi suka yi sun ɗauke masaura a cikin al'umma inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun liyatafaqahu fi din yace mumine ba zai yi a ce sun tafi gabaki ɗaya wajen jihadi ba sannan ya nuna kan cewa akwai wanda ya kamata a ce sun fita domin neman ilimi saboda haka kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wa la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina لا غاو ام الضار والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم كذا انتي ما وانده suka zauna ba su daidai da wanda suka tafi jihadi ba amma Allah yake wa kullu wa'adallahu al-husna kowanne daga cikin su Allah ya musu alƙawarin kisawa to da kaka wanda suka zauna din amma wanda suka zauna din wanda suke zaman shefa ibn az-zuhri yake cewa ko dai ka zaman to mai tafiya ko kuma ka zaman to kana zaune kana jiran a baka umarni ka fita domin ya baka baka umarni ya zaman to farz ayn amma in ba baka umarni ba yanda sarki shugaban mutune yake duk a zo a tashi to in ba baka umarni ba yana nan a matsayin sa na farz kifaya in al'umma suka dauka in waɗansu suka yi sun sauke masauran in waɗansu suka yi sun sauke masauran yanzu idan da ba dan ɗan uwanmu na Gaza da suka tashi suke yaƙan Isra'il ba da duka baki ɗayanmu Allah ne kaɗai ya san hukumar za ta sauka a gare mu saboda barin jihadi ba ma su sun ɗauke mana shi ya sa ɗin ake kira ɗin da akwai da za a taimaka musu akwai da za a taimaka musu ya kamata a samu waɗansu da Allah daga cikin samari masu nishaɗi akwai wurare a cikin intanet da ake tara taimako zuwa ga mutanen Falastin kuma taimakon yake kai su kuma suna da lambar wayar su da account ɗinsu na banki da za a yi musu waya don aji ya kamata a samu samari masu taimako masu kokari irin hawariyo su ga yadda za a assasa yadda za a mutane da suke son ya zama tokan cewa su ma sun yi musharaka a wani abu na jihadi su taimaka ma wa'annan ɗan uwana mu kuna gani abin da ake kaddarawa na sake ginin Gaza a cikin kwanaki 20 da ɗin ɗan kai ɗin nan da aka rusa ta wajen biliyan ɗaya wajen kusan biliyan biyu na dala mutane suna nan sun shiga cikin makarantu an sa su a cikin makarantu daga zarar an buɗe makarantu ina za su tafi suna ajujuwa maza da mata da yara da manya duk sun zama to a nan suke banda waɗanda suke kuma gabaki ɗaya a waje suke sai in dare ya yi su samu wani gefen wani waje wanda yake za su rage su bacci a nan waje ko mutane ne wanda suke suna da gida gidansu hadda cikin room da gado da kuka ta gas da sauransu kamar dai yanda muke rayuwa a nan amma lokaci daya saboda kawai addininsu kuma sun ce dole su tsaya fi addininsu a basu yanci a ƙasa su fi addininsu yahudawa suka zo suka dambara gidajen nasu saboda haka wannan suna buƙatar taimako amma suka tashi suke jihadi to sun dauke ma al'umma wannan farar tunda sun yi farar wannan farar kifaya ne sun dauke ma al'umma amma in da ba su ba da su baki dai al'umma Allah maɗaukakin sarki zai kama mu to yaƙi abu ne wanda yake abinci to domin Allah ya san ɗabi'ar mutane ya san ɗabi'ar mu kan cewa muna ƙinsa to shi ne sai Allah addinin musulunci saboda addini ne ya dace da fitra ba addini ne da yake muka fitra ba Allah ya halice mu ya san ɗabi'unmu ya san abin da yake ya assasa ta a cikin asalin halittar wanda yake dole sai mun rayu a haka ya samu dole sai mun ci da ka addinin da zai zo ya ce mutum ka dina cin abinci kwata-kwata
kasan ba addinin gaskiya ba ne
ko sai ka daina bacci kwata kwata ko sai ka daina aure kwata kwata
ba addinin gaskiya ba ne saboda ya saba mu fitra
to haka dalika addinin da zai zo ya ce ka je kai jihadi kuma ya ce in ka yi jihadin nan gaba ki ke ka bar addini bayan ya sanata jihadi a fitrarka kana kin irin wannan kana kin tsanani kana kin ace an kashe ka sai Allah ya tabbatar da wannan cewa wa huwa qurhun lakum kuna kin sa ya san da haka to amma sai ya zo ya ya zai yi mu'alajar wannan fitrar samu dan ya kyautata tarbiyar mu yayi mana maganin wannan karahiyar shine sai ya baddala mana ita ga gaya mana hikimar da ke cikin wannan abu kuma hikimar shine cewar ku rinka kallon akiba kada ku rinka kallon fa'ida ta yanzu wato zai yi ya zama to kun ki abu a yanzu yanzu amma karshen sai ya zama to alkhairi a gare ku karshen sai ya zama to alkhairi a gare ku to babu mai kallon akiba sai shari'ar musulunci ko shi shari'ar musulunci akiba take kallo wal aqibatu lil muttaqin domin abu ne wanda wato shi ne asalin yadda za ka bi addini kaga aka ce kada ka yi abubuwa na jin daɗin duniya waɗanda za su kai ka zuwa ga halaka aka hana ka domin me domin wai ba wai za ka ji daɗin duniya za a samu ka ji daɗin duniya din na daban ba a'a domin ka samu jin daɗin lahira na akhira domin ƙarshe yayi kyau ko shi ƙarshe ake hangowa ana hango da abinda zai zo ne ranar lahira ka hakura da jin daɗin yanzu ka hakura da jin da baccin asuba domin ka shiga cikin tattalin baccin karshen dare domin ka shiga cikin tattalin jafa junubuhun anil mazaji abinda Allah ya sa fala ta alahu nafsu ma ufiya lahum min qurratu a'yun to akan wannan addini ya gina akan duba ya zuwa ga akiba kuma wannan duba wannan ilimin shine abinda yake taimaka wa mutum wajen yaki da sarrafa kuma shine abinda yake shine miftahin nasara a rayuwa shine mabudin nasara a rayuwa ɗan uwa wato hatta kafirai sun gane wannan waɗanda suke rubutu a kan ilimin tunanin yara sun yi wannan akwai waɗansu da suka ba da wani tajriba da ake yi yara suka samu 'yan shekara hudu suna makarantar nasiri aka kawo alawa aji aka ce wanda yake so kowa za a ba shi alawa amma wanda yake so ya sha alawa yanzu guda ɗaya kawai za a ba shi wanda kuwa yake so ya yi haƙuri har sai an yi period guda biyu an yi lokacin tara yanzu za a ba shi guda biyu za a ba shi ɗan ajin duk suka ce ɗaya ɗaya suke so sai waɗansu yara guda goma sha biyar suka ce su suke bayan tara a ba su bayan tara aka zo aka ba su alawa guda biyu sai aka rinka bibiyar wa'annan yaran guda goma sha biyar da sauran yan ajin nasu bayan shekara wajen ko goma sha takwas ne lokacin da sun gama jami'a sai aka zo aka sake samun su sai aka zo aka duba ga waɗanda suka fi nasara a rayuwa da kuma a cikin karatun nasu kuma suka ɗauki hanyar samun nasara da ci gaba da nasara a cikin rayuwa wa'annan sha biyar ɗin sun fi dukkan sauran gaba ɗayan su domin wato sun yi amfani da wato an nuna musu muhimmancin duban akiba su yi haƙuri don su jira abinda amfanin da zai zo nan gaba su yi haƙuri su jure amfanin yanzu domin su jira amfanin nan gaba to wannan shine hikimar shari'ar musulunci haka shari'ar musulunci take shi yasa nan Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana mana domin bayyana hikima yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa maka bin umarnin Allah idan ka san hikimar me yasa za ka yi saboda haka ba ka kana kinsa na ji ina kinsa ɗin amma gaba za ta yi kyau alkhairi ne kana sauraron wannan alkhairi ne to wannan shine ainihin tarbiyya irin ta addinin musulunci sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya'lam Allah ya sani nan ba a faɗa abin da Allah ya sani ba ko sai aka shafi al-maf'ul bihi al-muta'allim aka shafi shi ai ma'ana Allah ya san alkhairi ya san sharri tunda ana magana suna ku ki abu alhali ya zama to alkhairi ku so abu alhali ya zama to sharri
to Allah shine ya san wannan alkhairi shine ya san sharri ku kuwa ba ku san hakikanin alkhairi da sharri ba saboda ba ku san akiba ba abinda akiba za ta yi saboda haka a cikin wannan umarni na Allah madaukakin sarki akwai tarbiyar musulmi akan cewa ka karbi hukuncin Allah da jin cewa ko ka fahimci hikimar ko ba ka fahimci hikimar ba shine alkhairi a gare ka domin wanda ya yi hukuncin shine ya sani kai ko da aka yi hukuncin a kanka ya fasara da cewa jahili ne ka karbi jahilcin naka sai ya zama to kan cewa ilimin wanda yake allamul ghuyub sai ya zama to kan cewa ya bude maka tafsirarka to haka wannan ka'idar ita ce malamai suka dauka na dukkan hukuncin shari'a cewa shari'a musulunci gabaki daya ta zo ne ta kawo maslaha ta kawar da barna to ha'u ka gane maslahar ko baka gane ba shi yasa idan suke ba su kokarin su gano hikima in ba su gano hikimar da bisa tunaninsu ba ba su kano abinda hankalinsu zai nuna musu ba abinda ake cewa maqulul ma'ana sai ce to wannan hikimar at-ta'abbudi ce ta'abbudiyya ce idan da a ce shari'a ta zo ba akan haka ba ta zo da kishiyar wannan ne ba ta tabbatar da maslaha ba ba ta tabbatar da kikkiawar aqiba ba da waɗansu da masu hankali irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya halice su a cikin al'ummar musulmi da su ne farkon wanda za su gano da duk akwai irin sai na umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya sifanta da cewa al-muhaddath ya daga cikin al-muhaddathun waɗanda ake musu ilhaman ilhamar gane abin da ke shine daidai ga hangen nesa ga irin su sayyidina Ali da hangen nesa ga irin su Amr bin al-As masu sanin kaidi sannan in ka zo tafakar malaman baya ba ga irin Imam Malik ka karanta mudawwana kawai ka ga yanda yake toshe tafakkar na harkar ciniki sai ka ce Imam Malik wato tun a rayuwarsa ga baki ɗaya ciniki yake dukkan ciniki da za a yi wata dabara a kai ya zuwa ga saba ma Allah tun ya gano ka ga ya toshe wannan ga irin su Ibn Taymiyyah masu kaifin basira duk irin wannan idan da sun gano abubuwa hankalinsu ya nuna musu kan cewa ai shari'an nan waɗansu abubuwan da ake kawowa abu ne wanda yake ba maslaha ba ne to da wannan da sun ya sanya su sun bayyana wannan da an samu wanda da cikinsu ya bayyana wannan amma wannan abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na hikima muka gane in ka bi hukunce-hukunce kai istiqra'i za ka duk gaba shi ɗayansa ya samu wannan sifa da kan cewa alkhairi ne fil aqiba to da haka wannan ayar ta kunshi fa'idodi wato na usul masu muhimmanci akan wato sanin hikimar umarni na Allah da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake ma al'umma tarbiya wajen yadda za su fuskanci hukunce-hukuncen shari'ar musulunci na'am
yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
نعم الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه wannan jinsi na biyu ne na irin tambayoyin da musulmi suke yi shine ba tambayar hukuncin Allah ba a tambaya domin raddi ga abin da suka ji na wato kaidi da talbisi da batanya daga wajen makiya addinin musulunci Allah ya ce yas'alunaka 'anil shahril haram za su tambaye ka akan wata ne alfarma qitalin fihi za su tambaye ka akan menene matsayin yaki a cikin wata ne alfarma nan aka kawo uslubin al-badalul ijtimai domin ya bada fa'idar wato al-ijma' at-tafsil ba'da al-ijma' asaka shauki menene kuma yadda menene alakar menene kuma ake magana akan wata ne alfarma take maka yin yaki a cikin ka to sai ka gane muhimmancin matsalar da ake magana akai Allah ce za su tambaye ka dangane da wata ne alfarma dangane da hukuncin yaki a cikin sa kul ka ce musu ya rasulullah qitalun fihi kabir yaki a cikin wata ne alfarma kabir al'amu abu ne wanda yake mai girman laifi a wajen Allah yana da girma a cikin wannan akwai kiyaye wato alfarmar wata ne alfarma domin wannan ya ɗaya daga cikin misali wanda musulunci ma ya tabbatar da su musulunci ya zo ya zaci jahiliya ana kiyaye wata ne alfarma ja'ala Allahul ka'batal baytal harama qiyaman linnas wash-shahr al-harama wal-hadiya wal-qala'id waɗannan abubuwa al-ka'aba baytal haram wash-shahr al-haram da kuma hadiya da ake yi da kuma alamun hadiya da ake duk waɗannan Allah ya sanya su qiyaman linnas abubuwa da zai tsayar da maslahar mutane idan aka ce mutum yana cikin ka'aba ba za a yake shi ba idan mutum yana cikin wata ne alfarma ba za a yake shi ba idan hadiya ya kawo ba za a kwashe ta zaman to ganima ba wannan duk abubuwa ne na jumlar maslaha da shari'ar musulunci ta tabbatar da su saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce qitalun fi yaqi a cikin wata ne alfarma kabir yana daga cikin abu wato abu ne mai girman laifi a wajen Allah madaukakin sarki wa saddun an sabilillah amma hana mutane ga barin addinin Allah wato a hana su shiga addinin Allah shine ta hanyar a tilasta su fita ko kuma a gurbata tunaninsu akan ba za su bi addinin Allah ba saboda kaga wannan ya kunshi kafirci da abin da yake sama da kafirci ko ba haka ba akwai kafirci akwai sama da kafirci domin kafirci shine ka mutum ya yi bin addinin Allah din to amma ka har ta hana wani bin addinin Allah to wannan kafirci ne wata daraja daban kari akan darajar ordinary kafir to Allah ya ce wa saddun an sabilillah hana mutane bin addinin Allah wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wato ba tare da hana waɗansu shiga addinin Allah ba wa masjidil haram wa saddun an masjidil haram da hana mutane zuwa ga masallaci ne alfarma ko kuma hana su zama a ciki wanda duk abubuwan nan guda biyu mushrikan Quraysh sun yi sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama a masjidil haram suka kore shi ta hanyar dangoma da azaba sai da suka fita da sauran musulmi wanda suka hijira da wanda suka je habasha da kuma daga baya suka zo suka tafi madina sannan nau'i na biyu lokacin amul hudaybiya ya zo zai yi umra bai ɗauko makami ba ya sanya hadiya ya yi mata alama ya sanya ihrami babu alamar yaki zai yi yanzu kuma a cikin wata mai alfarma aka hana shi kewa ya zuwa ga ka'aba to wani irin zalunci ne yafi wannan ka hana mutane wanda abinda hatta a cikin ɗan jahiliyar ma an hana ba a yi musu ba tsakaninsu da juna Quraysh ba su taɓa hana wani ya zo ɗakin Allah domin ya yi umra ko ya hajji ba to amma su suka yi wannan wa ikhraju ahlihi wa masjid al-haram ay waqadum ay masjid al-haram wa ikhraju ahlihi min da fitar da mabutansa ɗan cikin su ɗan makka su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirun sahabbai muhajiru a fitar da su minhu daga ɗaki mai alfarma da shi daga garin makka domin nan abin da ake nufi da masjid al-haram a nan wajen shi ne makka masjid al-haram yana daga cikin alfaz mushtaraka shi sa ne ma malamai suke saɓani wajen matsalar tad'iful ujur na sallah shin idan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hadha khairun min alf salati fi ma siwahu illa almasjid alharam sallah a cikin masallaci na wannan yafi sallah dubu a cikin wani masallaci kun ba masallaci ne alfarma ba to me yake nufi da masjid alharam ana nufin masallaci ne na Ka'aba ko ko ana nufin Makka gabaki ɗaya tunda yanzu gashi a nan wajen an ce ikhraju ahlihi minhu abinda ake nufi ikhraju ahli makkah min makkah masjid alharam ana wajen da ma'ana makkah
haka dalika subhanalladhi asra amma subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram masjid al-haram ana wajen ne yake nufi ka'aba yake nufi in wajen Allah inda suka ce daga ka'aba ake isra wanda kuma suka ce daga gidakin ummu hani ne ake isra ana nufin makka illa alladhina a'adtum 'inda al-masjid al-haram nan me ake nufi al-haram ake nufi baki daya domin anan ake sulhun hudaybiya so da kuma inna ma'anoni guda uku duk sun tabbata ga masjidil haram dan haka waɗansu malamai suka ce tunda an ce masjidil haram sai mu dauki ma'anar da kowace ganewa so da haka in kai sallah a ko ina a cikin haramin makka ta fi sallah a wani masallaci ba masjidil haram ba ba masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ba so dubu da suka ce tabbatu sallah yake dukkan haram ake ni tunda an ce masjidil haram ya zo akan cewa al-haram yake ni sauran malamai kuma suka ce a abinda ake nufi masallacin Ka'aba saboda waɗansu dalilai wanda yake ba waɗanda da jiran makararsu ba da garbata wa isra'u ahlihi minhu akbar inda Allah da kuma fitar da waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai 'yan makka a fitar da su daga cikinta akbar inda Allah wannan ya fi girman laifi a wajen Allah ya fi girman laifi da yaƙin a cikin watanni alfarma asalin wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin littafin sira a sirar ibn isaac da sauransu da isnadi ingantacce zuwa ga Urwa ibn Zubayr mursal ne amma yana da shahid daga cikin wata riwaya mursala daga wata riwaya mursala cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata na 17 bayan yayi hijira ya tura abdullahi ibn jahash tare da sahabbai guda 8 daga cikinsu akwai sa'ad ibn abi waqqas da ukashi su gini misran da sauransu ya ce su tafi sai sun ya ba su wasiƙa ya ce kada su ya ce abdullahi ibn jahash shi ne kwamanda kada su buɗe wasiƙa nan sai sun yi tafiyar kwana biyu ta ga yadda ake kwamanda yaƙi ta ga yadda ake asiri a cikin yaƙi amma ba mu ba sai ka ji a garin Jos wanda yake duk 'yan mishan ne maƙiya addini sun kewaye mu kullum da asuba ma sa kasa tsumi ana ta wa'azi ana ta fatan irin shirin da ake mutu dole ne mu fi shiri duk abin da nake ciki sun sani kowa daga ya hau min bari shi kenan sai ya abin nan a sai fa dukkan abin da yake a fili na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ke kada ku bude sai ku miki kan fara saboda ku san ma ba su san ma ne aka tura su je ki ba bayan sun yi tafiyar kwana biyu sai ya bude wasiƙar sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafiya zuwa ga wuri da ake ce masa batnu nahla wani waje ne tsakanin ba'id da makka akwai ayari na tijarar quraishi zai zo ya wuce idan Allah ya ba in Allah ya ba mu nasara ku gani ko za ku iya kwato mana shi Allah ya azurta mu daga alkhairi yake cikin sa amma kada ka matsa ma wanda da cikin wanda kuke tare kan ya bika wanda yace ba zai iya ba to ya zauna suka tafi a hanya raqumun sa'ad ibn abi waqqas da ukashi ibn mahsan ya bata suka tsaya neman sa suka ce sacin musu da suka je ko sai suka ga abin nan amr ibn al-hadrami da shi da waɗansu mutane su uku su huɗe ga baki daya sun taho da raquma an yi musu labtu da kayan tijarar quraish da su kwaso daga fa'id za a kai makka saboda haka suka yi musu dabara suka fito suka ce to in kuma kyale su suka shiga cikin in kuma kyale su zuwa gobe za su shiga cikin makka kuma za su shiga cikin wata mai alfarma a ƙarshen ranar juma'ar akhira ne sun suka kai zuwa gobe za su shiga cikin watan rajab kuma tunda an yi istihadin wannan umarni na cewa ba a yaƙi a cikin wata mai alfarma rajab yana daga cikin watanni masu alfarma saboda haka suka ce kada ku kyale su su shiga wannan lokaci amma suna shakka shin wannan ranar rajab ya shiga wani ko rajab bai shiga ba to saboda kuma suna gudun su shiga cikin da'i cikin haddin harami sai suka kai musu farmaki suka kashe amr ibn al-hadrami suka kama a guda biyu daga cikinsu a ɗaya kuma ya tsere ya tafi ya je ya gaya ma quraish suka ɗauko abin nan a wannan tijara suka taho da ita madina quraish da aka je aka gaya musu su kuma suka so ma'aibata musulmi da suke cikin makka suka ce gashi nan
wai wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka cewa Muhammad ya ce yana kira ga da'ar Allah amma gashi yayi umarni da ayyaki a watan ne alfarma ina bin Allah naku ina kiyaye alfarmar wata ne alfarma a wajen ku ina kiyaye alfarmar wata suka yi ta aibata su cewa gashi nan kun yaki a cikin harbi kun yaki a watan ne alfarma saboda haka da suka zo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to a tsayar da shi wannan waɗannan kamammun yaƙi da aka kama su a tsayar da su haka zalika ganimar da aka samu a tsayar da ita ba za a taɓa ba har sai Allah ya yi hukunci to abin ya damu musulmi musamman su su Abdullahi bin Jahsh da su ne suka yi wannan suka yi kanta to su dai domin da suka zo suka faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bil qital fi shahr al haram ban umarce ku da ku yaƙi a cikin mutane alfarma ba saboda haka abin ya dame su to sai da wannan ayat ta sauko cewa kwarai wannan abin da suke so kashi an bi ibn al-hadrami abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah ke ta wurincin wata mai alfarma to amma su waɗannan sun kiyaye alfarma wata mai alfarma ba su kiyaye alfarma Allah ga baki ɗaya ba shine aka so majeranta su duk wani daga cikin waɗannan abubuwan ya fi girma da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma saddun an sabilillah wanne ne ta hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shiga musulunci da irin su dila da ake musu azaba shi za ka hada da kashi an ibn al-hadrami a wata ne alfarma ko kuwa kafirce ma Allah da bauta malaka da uzza shi za ka hada da kashi an ibn al-hadrami a wata ne alfarma ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuho da sahabbai zai zo shi cikin wata ne alfarma a hana shi za ka hada da kashi mutum daya a cikin wata ne alfarma koran annabi sallallahu alaihi wasallam da ake daga makar kilasta shi hijira shi za ta hada da abu gaskiyo shine Allah ba wai majmu'in su din ne ba suka fi abin da sai a kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ya fi sharri ya fi girman laifi da abin da su suka yi to sannan ta hankalin musulmi ya kwanta saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan a kawo humus kuma sauran ganima ku raba su kuma waɗannan ribatattu aka karɓi fansa aka tura su Makka saboda haka kuma duk abin da kike takama da shi na hujja da su aibata musulmi da shi Allah shi da kansa ya dauki jawabi tunda ai addinin Allah ake ba to Allah ya ce abinda aka yi ku abinda kuka yi wannan ya fi tsanani a wajenka saboda haka kenan a cikin wannan kaga shi dama Allah ya ce ash-shahrul haram bi-shahril haram wanda yake zai kiyaye alfarma shi za a ce shine za a kula da kiyaye wasa ga alfarma shi za a kiyaye alfarma a gare shi amma kada wani ya zo ya faki da cewa kai ne tsoron Allah ne kai ne kiyaye alfarma ne kai ba ka kai ne yin kai ne addini ne shi ba zai ba addinin ba amma an zo kai ce a haba har kuma kuna irin wannan to kai ba addinin kake ba kai ne yasa kai baka kiyaye haƙƙi na ba sai ni za ka ce dan saboda addinin in kiyaye haƙƙin ka to irin wannan ne so da wato musulmi ba zai zama to imma ba wato kamar rakumi da wanda za a sa masa igiya kawai a jashi ko ina a rute shi da kiyaye hurum da kiyaye alfarmar Allah da kiyaye alfarmar wurare masu alfarma a cuce shi a cuce addinin sa ba a'a musulunci ba zai dauki wannan ba to shine a to bayan Allah ya shine sanan Allah ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru min al-qatl fitna shine shirka da hana mutane bin addinin Allah ya fi girman laifi bisa yaki ya fi girman laifi bisa kashe wato mutane a wajen kashe wato kifan kashe wanda ko kashe da kuka yi sannan Allah ya faɗi wata ka'ida wala yazalu yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙinku ya ku mu'minai hatta yurdukum an dinikum in istata'u har sai sun dawo da ku ga barin addini ka gani kowane addini ne ba kuka shiga a rudda kuka shi ba a faɗa ba hatta yurdukum ila dinihi a har sai sun sa ku kun yarda kun koma zuwa ga kafirci bayan da kuna musulmi in istata'u in sun sami iko ishara ga cewa ba za su iya ba sai ta aka kawo in ash-shartiyya tana nufin wato ash-shart din nadirul wuqu' inda ai akwai ne sai aka kawo da idza yayin domin abin wanda yake zai faru Allah bai ce idza istata'u ba yace in istata'u domin da wuya musulmi ya rika duk kai din kafi to wannan ishara ne ga cewar kafirai matsawar musulmi suna kan addininsu to ba za su taɓa sakewa da su ba saboda duk farnarsu da duk fasadin da suke yi ba za su taɓa sakewa ba matsawar akwai musulunci a bayan ƙasa saboda haka kada ku taɓa tsammanin za su zauna da ku lafiya duk irin daɗin muryar da kafiri ya yi maka kamar yadda yanzu Obama yake cewa ya miƙa hannunsa ga daular musulmi duk irin abin da suke yi duk a baki ba za su taɓa kyale musulmi ya ba za su taɓa kyale mumini su yi istiqama su ci gaba da bin addininsu ba su taɓa kyale su ba saboda su ci gaba da yaƙinsu a bayyane da a koyi to sannan shi ne kai Allah maɗaukakin sarki ya kawo tsoratarwa ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut duk wanda ya rida daga cikinku ya bar addininsa فيموت يموت وهو كافر الحال ينا كافري فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأن أيك سنباشي الدنيا للأخرة الحبوط أثل معنى الحبوط دق حبط يحبطني من باب سمع يسمع أثلي شيني وتوتابوا تقع بنشمي كو أظاهري كورا أبنشي تشي to shine hubutul amal wato kamar wanda ya rida yana ganin zai samu wani abu har sai ya je ya rida kuma sai ya ga kuma kan cewa gaba ki dai halaka ne wannan Allah yake fa ulaika hadbat a'maluhum fi dunya a dunya al'amran su Allah wato ayyukan su Allah ya bata shine anan dunya batin ayyuka ma'ana auren da suka yi ya bace ibadar da suka yi ta bace cinikin da suka kulla abin nan alwala da suka yi sun yi alwala a lokacin ta bace duk wani abu wanda yake da wani asar da musulmi suke samu ya in sun shiga cikin musulunci kamar ba su ganima da ba su kai'u da sauransu duk wannan babu shi a gare su wakil akhira kuma aikinsu ya ɓaci ma'ana dukkan aikin da suke yi wanda suke tsammanin samun ladanka da za a ba su daraja a aljanna ba su da shi a nan akwai matsala mutumin da ya nan an ƙayyade riddar da cewa mutum ya mutu a kai da aka nema da mai suke saɓani mutumin da ya yi ridda idan daga baya ya dawo musulunci ayyukan da da ya yi a cikin musulunci suna nan koko su masu ɓaci sai ya sake Imam Malik ya tafi a kan da Imam Abu Hanifa suka ce duk wanda tunda Allah ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika hadbat a'maluhum wanda ya yi ridda ya mutu ya ce hadbat a'maluhum fi dunya wal akhirah saboda haka duk aikin da mutum ya yi a cikin ridda sun riga sun haji don haka idan ya yi hajji bayan ya dawo musulunci sai ya sake yin hajjinsa idan ya yi aure daga baya ya dawo sai ya sake ɗora masa aure ko da su biyun ne suka yi ridda suka sake dawowa sai ya sake ɗora masa aure Imamu Shafi'i ya ce a'a idan mutum ya yi ridda sai in ya mutu ne sanin shi zai ci ayyukan za su sake amma idan ya dawo kafin ya mutu to ayyukansa da ya yi kafin ya rike suna yi da ba za a ce ya sake aikin hajji ba ya ce saboda ayoyin da suka ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna da kuma wannan faqad hadita amaluhu fil akhirati min al-khasirin ya farkon aya take mun ku amma ya ayoyin da suke magana a kan ridda wanda suka zo mutlaka ba su ƙayyade da mutuwa ba in yi inda mu mun yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ba ita nake so ba faqad hadita amaluhu fi al-akhirati min al-fasiqin wa man yakfur bil iman faqad hadita amaluhu fi al-akhirati min al-fasiqin ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وانت يشرك على الله اسم في عقاتي هم على هلا انا دي بسين تابعون تكاقنا مطلق اكفا ايشي بعد اي ديشي دي منفوع سورة امام الشافعي يتي كاقيدا شي المطلق انا اوكا سأنا المقيد اذن اي شيء تبقى باشي الدنيا بالاخرة اذن يموت كما عند ويتر حاجة اما هو اذن بيموت بقوة اذن بيموت بقوة to wannan za ku ci shi akan mutlar din kan ci inda a lahira ne kadai aikin zai bace wato ma'ana mafhumin in ya mutu kenan dan haka abin nan suke ganin kan cewa aikin sa baya bace matsawar bai mutu akan akin rujjadin ba dan haka kamar sahabbai kamar Ash'ath ibn Qais wanda sahabi ne amma yayin ridda azaba zo turubur ridda da wa musulunci to malaman hadith malaman ulumul hadith sun ba aka jiya su ba sun ka su ba ta tabbata a gare shi da gaske an batar sa a cikin tarjumar sahabbai a bisa mazhabar Imam Shafi saboda bai mutu akan riddar sa ba amma wanda ya ridda kuwa ya mutu to wannan shine ba za su ma ambace shi a cikin sahabbai ba
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
فإذا أن يلقوا أن بعد سروج وأن بيكي وترشن إيماني da rawar da shakka da rashin yakini ya san ya sa suka yi ridda to amma waɗanda suka yi sabaki fa suka dage tare da yakin abokan gaba da suke musu kan sanya su bar addinin su suka cije to su kuma waɗannan menene a gare su shine za su samu rahmar Allah su ne masu hakikanin kaunar samun rahmar Allah Allah ya ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hajaru da wanda suka yi hijira suka bar garuruwansu saboda taimakon ai saboda kare addinin Allah wajahadu fi sabilillah suke jihadi domin daukaka addinin Allah ulaika yarjuna rahmatullah wa anna sunni suke kaunar sakamakon Allah shine suke kaunar rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah ne jin kai ga mu'minai mai rahmi rahama ne a gare su wato raja'i ba saman ne bane alamar raja'i kaunar rahmar Allah yana zuwa ne a aikace kaga masu kaunar rahmar Allah ba su ne da tsara wannan sifofi guda uku imani da hijira da jihadi saboda haka ba abin da ya zama to a baki ba kawai a zai zama to ne a aikace wanda yake yana zama baya kiyaye farillan Allah ba dokokin sarki amma ya ce an muna kaunar rahmar Allah to wannan shaytan ya masa makaru wanda yake kaunar rahmar Allah shine wanda ya zage dantse wajen bin Allah to wannan shine yake kaunar rahmar Allah bil haqqi da gaskiya Allah ya sanya mu a cikin su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Thank you.